Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abinnin yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Baya ga haka a kodayaushe muna nan akan shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 21 ga watan Agustan shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Alhamis ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato sha 11 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yau Lahadi, mai guda biyu suka tashi a yankin Portland na kasar Somalia. Mai yanci kada ranka da hang har ma mutane 15 sun mutu. Shekaru 10 bayan abin fallasa zubar da dattin masana'antu a Abidjan kasar Ivory Coast, har yanzu hukumomi ba su biya mutane diya ba. Sannan kuma shugaban kasar Turkiya ya dora wa kungiyar ISIS laifin harin da aka kai wajen waliman aure a ranar Asabar da ya kashe mutane 55 a garin Gaziantep.
To wani dan kunan bakin wake ya tarwatsa kansa tsakiyar wata kasuwa dake arewa mai nisa a kasar Kamaru.
Da ta wata kansa din mutane 5 ne suka mutu nan take. Yanzu haka guda 45 suna nan a ainihin asibitin garin Marwa.
Dan watanni bayan da manoman tumatir suka tafka asara saboda annobar da ta fadawa amfanin gonakin su. Ko a wani hali harkar noman ta tumatir take ciki a yau?
Yawancin manoma sun fara karaya akan su dasa tumatir. Sannan abu na biyu, gaskiya su kamfani su ne mana kukan cewa matukar da tumatir da yake shigowa cikin kasar nan ba za su iya kara mana farahin da suke saya ba.
Muna kuma tafa da shirin duniya Amurka, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Mazauna garin Galkayo da ke tsakiyar kasar Somalia sun ce tashin bama bamai guda biyu a yau Lahadi sun auna wani ginin gwamnatin karamar hukuma da ke da ofisoshin magajin gari da wasu jami'an gwamnatin yankin Portland na kasar da ke da yanci kada ranka da hannu. Ginin yana yankin wata kasuwa mai cunkoson mutane. Kafofin yankin sun ce an kashe akalla mutane 12 da raunana wasu da dama, kuma akwai yiwuwar yawan waɗanda suka mutu ya ƙaru. Ƙungiyar Al-Shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Wani ɗan jarida a garin ya ce bam na farko ya tashi ne a lokacin da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya bugi ginin gwamnatin da motarsa. Sannan kuma yayin da masu aikin ceto suka isa wurin, aka tada bam na biyu. Jami'an tsaro sun killace yankin. Kafofin yankin sun tabbatar tashin bam na farko ya auku ne a yayin da jerin gwanon motocin da suke raka ministocin yankin Portland suna barin gina. To amma ba a tantance ba da ɗaya ko su ne aka auna. Kansilolin yankin suna shirye-shiryen yin wani taro a cikin gina. To amma sai aka canja wurin yin taron kafin tashin bam ɗin. Shekaru 10 kenan tun lokacin da wani jirgin ruwa mai suna Probo Koala ya zubar da dattin masana'antu mai guba a tashoshin jiragen ruwan birnin Abidjan kasar Ivory Coast. A sakamakon haka, ɗaruruwan mutane suka kamu da rashin lafiya har ma mutum 15 suka mutu. Shekaru 10 bayan aukuwar wannan abin fallasa, hukumomin Ivory Coast suka ce sun share wurin kuma sun ɗauki matakan tabbatar da hakan bai ƙara faruwa ba. To amma wakiliyar muryar Amurka Ivory Coast Emily Lop ta aiko da rahoton cewa duk da wannan ikirarin, waɗanda zubar da dattin ta yi wa illa suna buƙatar a yi musu adalci a biya su kuɗin diya. Shekaru 10 da suka shige, Nicole Belligna ta ji warin tafannuwa da ya ruɓe. Cikin dare manyan motoci suka jibge dattin masana'antu da jirgin ruwan Probo Koala ya jigilarsu. Nicole ta ce har kwanan gobe mazauna yankin suna fama da alamun ranar da aka zubar da dattin.
On a tous les problèmes des yeux, de peau, de maux de ventre bizarre.
tace suna da matsaloli da idanuwansu da fatar jikinsu ga kuma ciwon ciki. Shekaru goma bayan aukuwar wannan al'amari har yanzu mutane da dattin yayi wa banna suna jiran a biya su kuɗin diyya. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya dora wa ƙungiyar Daesh ISIS kenan laifin harin da aka kai wajen waliman aure a ranar Asabar da ya kashe mutane 55 a garin Gaziantep. Kurdawa da dama ne suka halarci waliman da aka yi a unguwar Kurdawa a birnin da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Siriya. Shugaba Erdogan ya ce mai harin ƙunar baƙin waken shekarunsa 12 zuwa 14 ne. A wata sanarwar da ya gabatar ta kafofin yaɗa labaran Turkiya, shugaba Erdogan ya ce akwai bambanci tsakanin 'yan ƙungiyar ISIS da 'yan yaƙin sa kan Kurdawa na PKK da kuma magoya bayan Malam Fethullah Gulen wanda ke zaune a nan Amurka, malamin da ya ɗora wa laifin yunƙurin juyin mulkin da aka yi masa a watan jiya. A duk tsawon daren jiya Asabar, motocin ɗaukar mara lafiya suka yi ta jigilar waɗanda suka ji rauni zuwa asibitoci. Shaidun gani da ido sun ce mai harin ƙunar baƙin waken ya tada nakiyoyin ne a tsakiyar mutanen da suke rawa wajen walimar. Baya ga yara, ango da amarya suna daga cikin waɗanda suka mutu a hari mafi muni da aka kai ƙasar Turkiya a bana. Firayim Ministan ƙasar Turkiya ya ce burin kai harin shi ne domin a tsorata mutane. To amma ya ce ba za su bari haka ya faru ba. Ƙungiyar ISIS dai ba ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin ba. To amma masu nazarin harkokin ƙungiyar sun ce galibi ISIS ba ta fitowa fili ta ɗauki alhakin hare-haren da take kaiwa a Turkiyya. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, jami'ai suka ce cikin dare masu aikin kwana-kwana suka samu galaba akan gobarar daji da ta addabi kudancin jihar California nan Amurka, wadda ta lalata fiye da gidaje 300. Wannan gobara da ta fara a ranar Talata kimanin kilomita 120 arewa maso gabashin birnin Los Angeles an shawo kanta da kimanin kashi 70 daga cikin 100. Gobarar ta lalata fiye da hektar 15,000 na yankunan tsaunin ƙaramar hukumar San Bernardino. Mai magana da yawun ƙaramar hukumar San Bernardino, Brad Pitasi, ya faɗa a jiya Asabar cewa 'yan kwana-kwana suna matakin sake bin diddigin gobarar. Gobarar ta yi wa fiye da gidaje 34,000 barazana, aka kuma buƙaci fiye da mazauna yankin 82,000 da su fice daga gidajensu.
Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zamu fara ne daga Jamhuriyar Kamaru, inda rahotanni ke cewa wanda ƙunar baƙin wake ya tada bam a tsakiyar wata kasuwa da sanyin safiyar yau a can wani gari da ke arewa mai nisa. Ɗazun nan na tuntuɓi wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Awal Garba wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan hari.
Da sanyin safiyar nan ne a kasuwar Mukulutan jihar Arewa mai nisa, wato a ran kasar Kamaru, kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya. Ana cin kasuwa a wannan garin yau din nan. To sai wani ɗan ƙunan baƙin wake ya tarwaza kansa a cikin jama'a. Amma da ya tarwaza kansa ɗin, mutane 5 ne suka mutu nan take. Yanzu haka guda 45 suna nan a ainihin asibitin garin Marwa, wanda yanzu haka ana ba su kulawa ta musamman. Domin in baka manta ba, ɗan kwanakin bayan nan sun yi shiru. To ana ganin cewa wanda ya kamar an ɗan ci ƙarfinsu ne, to ashe sun yi kwantan ɓauna ne. Shi ne yau nan kawai ka tsamce wannan lamari ya faru.
Ita wannan kasuwa irin wacce ake ci ce mako-mako ko ya take?
Haka ne, kasan arewacin ƙasar Kamaru kamar dai can arewacin ƙasar da Najeriya ne, suna cin kasuwanninsu a mako-mako. To yau nan kasan ana shigowa a kawo masu ɗan awakai da tumakai da sauransu dai su kawo domin su samu abin masarufi na mako guda. To sai suka tada wannan wannan namijin wacin namijin wacin ya tada wannan bomba din.
To idan zan dan mai da kai baya kadan Malam Muhammad Awal Garba, na san har kai rahoto akai ma a karshen bakon nan takamaimai ranar Juma'a, wato ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da gargadin sanarwa ga 'yan kasar ta da cewa su guji wannan yanki da wannan lamari ya faru. Kamar za a iya cewa kenan akwai kanshin gaskiya a ita sanarwar da Amurkan ta fitar?
Kasan sha'anin maganan wato matakan tsaro da gwamnatin kasar Kamaru take dauka, gaskiya ne a yanzu ba a wato garkuwa da mutane domin duk tafan su mutanen da aka caccake su din, amma matsalar da yake ciki a yanzu haka shine wato ainihin ba ta ko'ina bane sojoji suke kafe ko kuma ainihin wato wayanda suke sa idanu akan matsalar tsaro, wato ana dan barin wani waje shi a kuma wani waje, to wata da irin wannan ne a su wayannan yan kunan bakin wake suke ainihin samun dama domin su aikata aika, amma a gaskiya a yanzu haka a can jihar Arewa mai nisan wato an samu sakewa na zaman lafiya domin ainihin matakai da aka saka na fitowa daga karfe 6 zuwa karfe 6 ko duk an cire waɗannan, yanzu duk kowa na rayuwarsa kaman yanda yake a da can baya, saboda haka ake ganin kaman cewa zaman lafiya dan kankama. Kuma wannan magana na kasar Amurka da ta yi kai ya shigo a kasar Kamaru gaskiya ne, to amma akwai matsala wato yanzu kan dai duk dan Kamaru ya san cewa dai akwai zaman lafiya ta wannan bangare na jihar Arewa mai nisa.
Muhammad Awal Garba, wakilin sashen Hausa na murya Amurka a ƙasar Kamaru. Ta wani mataki na ganin an ƙara daidaita sahu tsakanin makiyaya da manoma a kudu maso yammacin Najeriya. Shugabannin ƙungiyar Miyatti Allah ta ƙasa ta kai ziyara jihar Oyo domin ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar tabbatar da zaman lafiya. Daga Ibadan ga rahoton wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Umar Tambuwal.
Shugaban ƙungiyar Miyatti Allah na Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Arɗon Zuru da tawagar sa sun ziyarci jihar Oyo.
Da kawo ni Ibadan shine batun makiyaya da kuma zaman lafiya al'ummar mu na Hilani kamar yadda aka saba. A bara na yi zagaye irin wannan na kaddamar da shugabanni, yanzu kuma na hito domin alƙawarin da shugaban ƙasa yayi, yana son a hitar da makiyaya a tabbatar da ita ga al'ummar Fulani domin a zauna lafiya.
To inda ka zagaya yanzu, yaya ka ga makiyayar da ka dudduba?
Makiyayun da na gani da gwamnatin tarayya ta hada kai da gwamnatocin jihohi aka gyara su, ma zaman lafiya din ya dore kenan. Sannan kuma mun hita da tsari na wabin na dauka shanu a ƙasa gaba dai tsakanin kungiyar Miyatti Allah da kungiyar Amalgamation da kungiyar direbobi ta ƙasa, wanda duk wanda zai dauki saniya a duk wadin Najeriya ga ko kasuwannin ƙasar Yarbawa, duk wanda ya lodin shanun da suka wuce 1 2 3 suka kai 10 cikin mota, to idan bai zo da wabin din nan ba, mun hada da yan sanda da SSS za a tare motar nan a tuhumi shanun nan domin mu zauna lafiya.
Ziyarci wato headquarters yan sanda da DSS ko kuma jami'an tsaron farin kaya, me kuka tattauna da waɗannan jami'an tsaro?
Mun tattauna ba su tabbaci da haɗin kai tsakanin mu da su domin mu hitar da bata gari cikin mu, domin mu tabbatar da cewa mun kare mutuncin mutanen mu domin a ba dauka alhakin waɗanda ba su da laifi, kuma mu yi godiya ga irin gudunmu da suke bayarwa kan in abu ya zo ba su daukan mataki sai sun tsaya sun bincika, kuma in sun ci gaba da haka nan to babu shakka al'umma Fulani za su samu sauki a wannan ƙasa din.
Su manoma me kuka tattauna da su?
Shi tsakanin makiyayi da manomi, makiyayanmu dai mun tabbatar mu cewa sa shanu a yi ɓanna a gogona haramun ne, in kuma ka ciyar da dukiyarka da abinda a haramu to ka san cewa kai kanka ba kyauta ma kanka ba kuma ka yi zalunci. Mun ja hankalin makiyaya na su tabbatar da cewa sun bar sa shanu su cikin gonaki, kuma sun bar barin yara ƙanana suna zuwa. Manoma, wannan Alafin of Oyo ya tabbatar mana cewa batun sake sa guba ga abincin shanu su ci su mutu ya zama tarihi a ƙasa Oyo baki ɗaya.
Mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Sanusi Buba, mai kula da aikace-aikacen 'yan sanda ne, yayi wa tawagar Miyatti Allah marabalale.
Muna matukar farin ciki da zuwan ku, kuma kamar yadda shi kwamishinan 'yan sanda yayi bayani matsayi na DC Operations Oyo State Command, na jin wannan matakai da kuka dauka lallai matakai ne wanda za su kawo ci gaban ƙasa, zaman lafiya, domin in ba zaman lafiya ƙasa ba yadda za a yi a samu ci gaba. In muka yi la'akari da abin da ke faruwa a jihohinmu na Arewa inda ake samun rashin kwanciyar hankali, mun ga mutane ba su ma iya zuwa noma, ana fama da yunwa ko ina da ina sauransu. To amma in aka ɗauki matakai da zai kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da kuma abokan aiki kamar su National Union of Road Transport Workers da sauransu. In aka samu yarjejeniya, aka samu fahimtar juna tsakani, to babu shakka insha Allah za a cimma nasara.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To har ila yau a Najeriya, ƴan watanni bayan da manoman tumatir suka tafuka asara saboda annobar da ta afkawa amfanin gonakinsu a yankin Kadawa da ke jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwadi ya yi mana dubi kan halin da noman tumatir din zai kasance a bana.
Binciken masana ya nuna jihar Kano kadai na iya samar da tumatirin da Najeriya ke bukata a kowace shekara, matukar dai za a gudanar da tsarin noma na zamani. Kwaya cutar da ta afkawa gonakan tumatiri a bana a yankunan jihar Kano da dakatar da ayyukan kamfanonin sarrafa tumatir da kuma rashin karfin jari na daga cikin al'amuran da ke dakushe yunkurin manoman tumatir a yankin na Kadawa.
Sunana Mustafa Adamu Muda. Su waɗannan cututtuka da ake fama da su na tumatir, wannan sanadiyar wannan cutar, yawancin manoma sun fara karaya akan su dasa tumatir. Sannan abu na biyu, gaskiya su kamfani suna mana kukan cewa matukar da tumatir da yake shigowa cikin kasan nan ba za su iya ƙara mana farahin da suke saya ba.
Ina yin feshi, ina yin aikin ƙarfi ma idan ya samu duk ina yi. Kaga dai mata na biyu kuma dudu da hakan dai a wala dai nake nema, haka nake ciyar da su. Wannan aiki da na bangaren tumatir idan ana yin sa kamar yadda aka fara, in Allah ya so ya da zamu ji daɗi kuma zamu samu hutu.
Masana'ar sarrafa tumatiri ta Dangote a yankin Kadawa da aka kafa fiye da shekara guda da ta shuɗe na nufin samar da kasuwa ga manoman tumatir da kuma samar da aiki ga 'yan ƙasa. Kana da magance asarar amfanin gona da manoma kan yi, sai dai wannan yunkuri na fuskantar ƙalubale, in ji shugaban kamfanin Abdulkadir Kaita.
Mun da yanzu kusan sama da shekara ɗaya tunda aka gama wannan ma'aikata, mun rubuta matakardu har zuwa ofishin shugaban ƙasa. Mun ba da shawarar cewa to lalle wanda ake shigowa da shi a ƙananan gwangwanaye ya kamata gwamnati ta soke shigo da shi gabaki ɗaya, za mu iya mai da gurbinsa. Kuma su waɗanda suke shigo da shi a drum suna sarrafa shi, tunda mu yanzu a drum ɗin nan muke yi, su ma yanzu a ƙara haraji a kan wanda suke shigo da shi daga ƙasashen China da sauran ƙasashe, yanda mu ɗinnan za mu samu ƙarfin gwiwa da za mu sa manoma su ƙara noman tumatir, kuma mu saye shi da daraja a hannunsu, mu sarrafa mu saida masu. Amma matuƙai ba a sa wannan ko matakan nan ba, to lalle tumatirin da ake shigo da shi daga waje ba yanda za a yi mu markaɗa namu mu saida, don saboda zai fi wancan na waje tsada.
Jami'ai daga ma'aikatar gona ta tarayya da takwarata ta harkokin ciniki da saka jari sun sha kai ziyarar gani da ido yankin na Kadawa domin nazarin irin tumatirin da ake samarwa a yankin, amma dai har yanzu babu wani sakamako da ya biyo baya. Ko a cikin wannan mako, ita ma ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya ta aika da nata jami'an zuwa Kadawa domin ganawa da manoman tumatir da kuma mahukuntan kamfanonin da ke sarrafa shi.
Zo mu tattauna da ma'aikatan wannan ma'aikata, sannan kuma mu tattauna kuma da masu noman tumatir wani ƙorafi kuma suke da shi, mu ga ta yaya gwamnati za ta iya shigowa, sannan mu kai ma gwamnati bayani akan abin da muka gani da abin da muka tattauna da su.
Alhaji Ibrahim Abubakar Matazi kenan, jami'i daga ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yanzu kuma sai batun kiwon lafiya a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta gargaɗi 'yan ƙasar da su guji wani nau'in maganin cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria saboda rashin ingancin maganin. Daga Lagos ga rahoton Babangida Jibril.
A wata sanarwa da jami'ar yaɗa labarai a ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta fitar, Mrs. Bode Akinola ta gargaɗi al'umma da su guji wannan magani mai suna quinine sulfate, wanda kuma ake ganin zai iya shigowa Najeriya a kowane lokaci daga yanzu. Kuma zarar an ga irin wannan magani, kamata ya kai rahoto a cibiyar lafiya mafi kusa. A can baya dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da wani shiri na bayyana wasu lambobi a jikin magungunan malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ake bukatan duk wanda ya sayi wannan magani ya karta ya kuma aiki da lambobin da ya gani ta wayarsa ta salula. Kuma ba da jimawa ba za a aiko masa da sakon text da ke tabbatar da ingancin wannan magani da ya saya. To koya irin wannan tsari na gwamnati zai taimaka? Tambayar kenan da naiwa tsohon daraktan magunguna a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Alhaji Haruna Aliyu.
To tsari ne mai kyau, amma abinda na ga ya fi dacewa a wannan lokacin shine a ce an taimake state government da local government sun yi improving in quality control department nasu so that that's iya testing in drugs from time to time. Abin da ya kamata a sani akan magani, wani lokaci magani ma mai kyau in aka ajiye shi a inda bai kamata ba yana lalacewa.
Su ma a bangaren su masu amfani da maganin ta malaria ko kuma zazzabin cizon sauro sun bayyana wannan mataki da cewa abin yabawa ne, sai dai akwai jan aiki a gaban gwamnati.
Za a samu tankar da wurin masu amfani da salulan, kuma ita kanta maganin ma wajen sanin ingancin ta za a samu matsala. Saboda haka ya kamata gwamnati ta sake duba shin ya cancanta ya amfani da wannan abun, shi kuma mutumin da ke kauye wanda ke rural area zai samu angajiyan wannan abun tana da amfani a gare shi, abin da ya kamata a duba kenan.
Baban yaji primary America daga Lagos.
To ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka yanzu gugu a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti 10 wato 21 ga maimaicin shirin duniya Amurka.
Wani sa'in idan zafin ya taso zaka numfashin kamar yana wani irin daukewa.
Over the past 50 years, hot days, hot nights.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo zan gabatar. A yan makonnin nan a Amurka an yi fama da tsananin zafi da masu lura da al'amura suka kwatanta a matsayin na fitar hankali ne, ta yadda har ya kai ma'aunin digirin Celsius har kusan 100 a wasu sassan ƙasar. Zafin wanda ake fama da shi ba wai kacokan yana zuwa ne daga tirin rana ba, zafi ne da yake zuwa mai dauke da tiriri da dandan shi, ta yadda mutum zai ji iska ta yi kamar dum, tamkar mutum zai sike saboda karancin iskar, ko kuma in ce zafi ne wanda zaka ji tamkar kana karo da shi idan kana tafiya a hanya. Kuma kamar yadda mai magana da yawun hukumar da ke auna yanayin duniya Claire Knowles ta ce, yanayin zafin Amurka ya fita daban domin koda dare yayi ba kasafe ake samun sa'ida ba.
Over the past 50 years, hot days, hot nights and heat waves.
A shekaru 50 da suka gabata, ana ta samun ranaku da dare masu zafi akai-akai, kuma akwai yiwuwar zafin zai ci gaba da karuwa a cikin wannan karni da muke ciki saboda sauyin yanayi.
And this is obviously due to climate change.
Turat Garba, wani ɗan Najeriya ne mazaunin birnin Atlanta dake jihar Georgia a nan Amurka, ya kuma yi min ƙarin bayani kan yanayin zafin a can Atlanta.
To, gaskiya zafi a nan wato ana shan zafi sosai, domin abinda zan iya ce maka makonni biyu da suka gabata mun sami wato yanayi na zafin da ya kai wato kimanin ma'aunin Celsius kusan 90 da wani abu, wanda a nan ya tsaya bai sauko ƙasa ba har zuwa wani tsayin kwanaki. To a makon da ya wuce ne ina ganin daga wajen Lahadi Litinin Talata shine ya zama ƙasa da 90 ya dawo 80 da wani abu. To a wannan yanayin gaskiya al'umma sun an sha zafi sosai, to amma saukin da aka samu saboda wato yanayi na na'urar AC da wuta da yake da ita kowane lokaci a gida kana da AC, asibiti kana da AC, masallaci ka je ko ina akwai wannan, to kage za a dan samu sautin wannan.
Na kuma tambayi Trad bambancin yanayin zafin Amurka da na kasashenmu na Afirka kamar Najeriya.
Wato bambancin na gida wato ya danganta a gidan ma wani bangare kake, idan kana arewacin Najeriya kaga zafinmu wato busasshen zafi ne, babu abin da ake kira da humidity da Turanci. To anan kuma zafin da muke fama da shi a nan Atlanta
shine zafi ne amma tare da wannan humidity da ake kira da turanci.
Wato kamar yanayi kenan na dan raba-raba haka.
Yawa yanayin raba saboda wani sa'in idan zafin ya taso zaka ji numfashinka ma kamar yana wani irin daukewa saboda zafin wannan yanayin danshin da yake faruwa. Amma mu can gida kaga ba mu da irin wannan zafin. Zafin mu busasshen zafi ne. Kuma nan bambancin zafin nan da can wato wani abin mamaki ma a nan ana yawan ruwa sosai. Dan ni tun da na zo har izuwa yau ban taba ganin sanda muka dauki mako guda babu ruwa ba. To amma ga ruwan ga zafi. Mu ku a gida mafi yawanci idan ana ruwa muna sa ran ayin da mun ga hadari za mu ce ai yau insha Allah ruwa ya sauka gari zai sanyi.
David Carlson shine director mai kula da bangaren binciken yanayi a hukumar da ke auna yanayin na duniya. Ya kuma ce wannan tsananin zafi ya shammaci sassan duniya.
This year suggests that
yanayin wannan shekarar alama ce da muke ganin cewa zamu ga ƙarin tsananin zafi fiye da yadda aka yi hasashe a ɗan wani lokaci a baya. Mun dauka sai nan da ƴan wasu shekaru da dama masu zuwa ne zamu ga haka.
Wannan al'amari ya fi kamari ne a yankin arewacin duniya mai nisa, a yankunan da suka hada da Alaska, Canada da kuma Russia a cewar ƙwararru. Carlson ya kuma ƙara da cewa lokaci ya ƙurewa duniya, ya kuma kamata ƙasashen da suka sa hannu a shirin rage yawan hayaƙin da suke fitarwa, wanda aka amince a Paris su fara aiwatar da alƙawuran da suka ɗauka. To sai dai William Schmidt, ƙwararre a fannin yanayi, ya gaya wakilin muryar Amurka Lisa Schlein cewa ba lallai bane zafin da ake fuskanta na da alaƙa da sauyin yanayi.
Almost impossible for us to pinpoint these specific events and say they were caused by climate.
Zai wuya matuƙa mu ce lallai ga abin da ke haifar da sauyin yanayi. Sai dai zamu iya cewa ana ganin irin wannan yanayi na zafi yana faruwa ne a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin, amma ba lallai bane a ce akwai alaka tsakanin su.
To a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto akan dan samu saukin zafin na dan wasu ranaku da aka yi ruwa a nan Washington DC da kewaye. Ko da yake yanzu ka gashi rana ta fito kwal da zafinta. Amma dai abin da masana ke cewa shine lokaci yayi da kasashe musamman masu manyan masana'antu za su fara daukan matakan kare aukuwar sauyin yanayi. Lura da cewa hasashen da aka yi ya nuna cewa zafin zai ci gaba da karuwa a wasu shekaru masu zuwa, wato muddin ba dauki matakan da za su kyautata yanayi ba. Masaro baki daya shirin namu na duniyar Amurka a nan zai dasa aya sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman wakilin muryar Amurka sashen Ingilishi wato Lisa Schlein, Muhammad Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Masana garin Galkayo da ke tsakiyar ƙasar Somalia sun ce tashin bamabamai guda biyu a yau Lahadi sun auna wani ginin gwamnatin ƙaramar hukuma da ke da ofisoshin magajin gari da wasu jami'an gwamnatin yankin Portland na ƙasar da ke da 'yanci kada ran kada han. Har ma mutane 12 sun mutu kuma wasu da dama sun ji rauni. Akwai kuma yiwuwar yawan waɗanda suka mutu ɗin ya ƙaru. Shekaru 10 kenan tun lokacin da wani jirgin ruwa mai suna Probo Koala ya zubar da dattin masana'antu mai guba a tashoshin jiragen ruwan birnin Abidjan ƙasar Ivory Coast, kuma har yanzu ba biya mutane diya ba. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ɗora wa ƙungiyar ISIS laifin harin da aka kai wajen waliman aure a ranar Asabar da ya kashe mutane 55 a garin Gaziantep. Kurdawa da dama ne suka halarci waliman da aka yi a unguwar Kurdawa a birnin da ke kusa da kan ƙasar, wato kan iyakar ƙasar Siriya.
Masaurare, wannan zangon shiri shine na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau Lahadi. Amma idan Allah ya kamu gobe da safe da misalin ƙarfe 6 na safe a gogon Najeriya da Nijar za ku ji wata taugar abokanan aikinmu da wani sabon shirin.
yanzu a madadin Juma'a Ali da Tudiya na gabatarwa da kuma Siyon Girma da ta hada shirin, sai injiniyan mu Chan da ya daidaita mana sauti, Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.